بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عزة إن أبانا لضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قولا صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا ولن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جدد أقول لك الله بدأت مدد تسلقي عندي ساجة كاوم wannan rana ta uku a watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439. Muna fatan Allah na ɗaukar sarki ya karbi ibadunmu ya karbi azuminmu ya gafarta kurakuranmu. Kafin mu ci gaba da tafsiri, akwai mutumin da ya rubuto tambaya da Turanci jiya yake buƙatar a bashi amsar kafin mu ci gaba insha Allah ta'ala. Mai tambayar yana cewa an yi magana a kan Isra'iliyat, ma'ana irin labarai waɗanda suka zo cikin Attaura da Injila, wanda muka yi ta magana cewar ba a fassara Al-Qur'ani mai girma da su. Yake cewa shi ya karanta malaman musulunci sun kafa Isra'iliyat zuwa kashi. Kashi na farko Isra'iliyat ne amma kuma sun dace da Al-Qur'ani da Sunna. Menene matsayin musulmi game da wannan? Kashi na biyu Isra'iliyat ne, amma sun yi karo da Al-Qur'ani da Sunna. Menene matsayin? Kashi na uku Isra'iliyat ne, amma addinin musulunci Al-Qur'ani da Sunna sun yi shuru, ba su tabbatar ba, ba su kore ba. Menene matsayin musulmi daga waɗannan kashe-kashe guda uku? Farkon farawa zan ce tabbas dukkan malaman musulunci musamman malaman Sunna sun tafi akan cewa Isra'iliyat sun kasu kashi uku. Kashi na farko ya dace da Al-Qur'ani da Sunna, to babu ruwanmu da wannan. Tunda Al-Qur'ani ya zo da shi, Sunna ta zo da shi, har sun dace, to za mu ajiye Isra'iliyat din mai amfani da Al-Qur'ani da Sunna, kenan addinin mu ma ya zo da shi. Ba ma bukatar wancan. Haka ne ko? Kashi na biyu wanda ya karo da Al-Qur'ani da Sunna, tunda ya yi karo, ina da makomarsa kwandon shara, shi ma babu ruwanmu da shi. Abin da za mu yi aiki da shi shi ne Al-Qur'ani da Sunna. Kashi na uku addinin musulunci ya yi shiru a kai, bai tabbatar ba, bai kore ba. Wannan kashi na uku shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Kada ku gaskata ahlul kitab, kada ku karyata su, domin garin gaskatawa ka iya gaskata abin da yake karya ne, garin karyatawa ka iya karyata abin da yake gaskiya ne. Amma ya wadatar ka ce mun yi imani da abin da aka saukar mana, mun yi imani da abin da aka saukar musu, Allah mu kuma ɗaya ne, wa nahnu lahu muslimun. Wannan shi ne hansa a taƙaice insha Allah ta'ala. Za mu ci gaba da tafsiri. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
دول سيمنان كما باكا تان من هلرتو أبدا مكيجيا. A tafsirin da aka yi jiya mun karanta cewa Annabi Yusuf alaihi salam ya yi mafarki, haka ne ko? Ya kuma gayawa mahaifinsa mafarki, shi kuma mahaifin ya ga mai fassarar mafarki ya dora masa da shawarar cewa ka yi gumda bakinka, kada ka gaya wa 'yan uwanka, tsoron kada hassada ta sanya su su maka makirci mai girma. Annabi Yusuf alaihi salam ya ji bakin sa shi. Ainihin kisan Annabi Yusuf din alaihi salam shine Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga bayanin filla filla. Allah yake cewa laqad kana fi Yusuf wa ikhwati, haqiqatan labari a cikin labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa guda 11, a cikin labarin Annabi Yusuf alaihi salam da ƴan uwansa guda 10 ba 11 ba, domin baki ɗayan su mutum 12. Annabi Yusuf alaihi salam da ɗan uwansa Bunyamin cikin su ɗaya ne, sauran kuma baki ɗaya cikin su ɗaya ne. Saboda haka Allah ya ce laqad kana fi Yusufa, haƙiƙanin lamari ya kasance cikin labarin Annabi Yusuf wa ikhwatihi da ƴan uwansa daga mahaifinsa ayatul lisa'ili, akwai ayoyi, akwai alamomi masu ban mamaki cikin wannan tarihi. Ga mutane masu neman labari, ga mutane masu son su san tarihin Annabi Yusuf alaihi salam. Babu shakka idan ka karanta suratul Yusuf ka ji tarihin, akwai abubuwa na ban mamaki da yawa, na izina da yawa, na la'akari da yawa, wanda za ka yi karo da su. Al-Imam Az-Zamakhshari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa Al-Kashaf ya koro mana sunayen waɗannan mutane ɗan uwan Annabi Yusuf alaihi salam. Yake cewa su goma ne. Na farkon su sunansa Yahuza, na biyu sunansa Rubi, na uku sunansa Shama'u, na huɗu sunansa Lawi, na biyar sunansa Ribalu, na shida sunansa Yashjam, na bakwai sunansa Dina, na takwas sunansa Dano, na tara sunansa Jado, na goma sunansa Asha. Wannan sunayen ba sun zo da cikin Al-Qur'ani mai girma ba, Allah bai fara cikin Al-Qur'ani ba kuma samu hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam na wannan suna ba. Wannan kokari ne na malam Az-Zamakhshari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa Al-Kashaf. Saboda haka in aka samu hadisi ya mara masa baya, to ya samu ƙarfi sosai. Dan ba haka ba sai a bar shi a yadda yake. Wasu malaman tafsirin suka ce, a'a, abin da ake nufi, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin, a cikin labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa akwai abin izina da la'akari ko kuma ayoyi da mu'jizozi ga masu tambaya. Suka ce waɗansu mutane ne daga cikin Yahudawa suka zo tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su tabbatar shin Annabi ne da gaske ko ba Annabi ba. Kuma sun zo tambayarsa ne abin da yake cikin littafinsu ba cikin Al-Qur'ani ba, tarihin da ya wuce shi ne tarihin Annabi Yusuf alaihi salam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamani ba tare da Annabi Yusuf. Tsakanin Annabi Yusuf da Annabi Muhammad wane ya riga wani? Annabi Yusuf alaihi salam. Kenan lokacin da Annabi Yusuf ya rayuwa, Annabi Muhammad ko haifansa ba yi ba. Sai waɗannan Yahuda suka zo tambaya, me ce ce tambayarsu? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna tambayar ka ka ba mu tarihin Annabi Yusuf yadda ya kasance tsakaninsa da ƴan uwansa. Idan har ka ga mana wannan, to zai zanto alama ce akan ingancin annabcinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai aka saukar da kacokar suratul Yusuf da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu. Anan suka tabbatar cewa shi Annabin Allah ne. Shi ne Allah yake cewa a cikin wannan labarin ayatun akwai alamomi da mu'jizozi da suke tabbatar da annabcin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lissa'ili daga wannan mutane Yahudawa masu tambayarsa. Na'am, sai Allah ya ce ni.
إذ قالوا ليهود وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
إذ قالوا سيسكتي سوى ɗan uwan Annabi Yusuf ɗan na mutum goma, su Yahuza da Lawi da dai sauransu, sai suka ware Annabi Yusuf alaihi salam, suka ware shaƙiƙinsa Bunyamin, suka bar gidan baki ɗaya suka je wani zaure da ba suna mitin dinsu a kan Annabi Yusuf da ɗan uwansa. Mitin ɗin a kan menene? Sai suka ce la Yusuf mun rantsa da Allah, wallahi mun tabbatar cewar Yusuf wa akhuhu da ɗan uwansa shaƙiƙin sa Bunyamin ahabbu ila abina minna, su suka fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu Annabi Yaqub alaihi salam fiye da mu da mutum goma. Mun gane aiko? La Yusuf wallahi mun rantsa da Allah, lamun ƙasar wataki mun rantsa da Allah cewar Annabi Yusuf ɗan nan wa akhuhu da ɗan uwansa shaƙiƙinsa ahaqqu ila abina minna, sun fi soyuwa ga mahaifinmu Annabi Yaqub alaihi salam fiye da mu goma kaɗan. wa nahnu usbatu alhali mu dannan mutum goma jama'a ne guda masu karfi so abun mamaki a gurin su shine yaya hankali zai dauka a ce mutum ya fifi ta mutum biyu wa'anda suke yara kanana biyu su da dan uwan sa Bunyamin a lokacin suna kanana wasu malaman sun ce lokacin Annabi Yusuf alaihi salam bai kada shekara 10 alhalin wa'annan dan uwan nasa samari ne mafi ya karfi Usba sune jama'ar da suke goma daga goma abin da ya gaba ta iya ce da su Usba innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ay jama'atun min fawqa al 10 mu dinna mafi ya karfi samari mu muke fita mu yi kiyo mu muke fita mu je farauta ban farauto abinci ko kawo wa da cido a gida ya ci da matarsa idan so ne ya kamata a ce ya fifi ta san mu akan waɗannan yara ƙanana guda biyu saboda haka irin wannan tasarrufin hankali bai dauka tabbas inna abana la fi dalalin mubin lallai shi mahaifin namu a irin wannan tasarrufi da ya yi lafi dalalin mubin yana cikin kuskure bayyananne a nan ba a cewa fata lafi dalalin mubin ba a cewa fata bayyananniya me yasa domin annabin Allah subhanahu wa ta'ala bai fata fata irin na addini ta ce mutum ya kauce wa hanya ya saba wa Allah annabawan Allah ba su irin wannan fata fata irin na zairul maghdubi alaihim wala dhalin annabawa ba su yi me yasa ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka ce inna abana la fi dalalin mubin lallai shi mahaifin namu yana cikin kuskure bayyananne domin suna ganin ya aiwatar da abin da bai dace ba abin da ya aikata bai yi daidai ba wannan kuma a harshen larabci ana kiransa bala ai Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu Inshirahi wa wajadaka ha wajadaka dan fahada shi Allah mai kusanci ya karar da kai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalan fahada sai shi yake zuwa hanya to bari na bala na a ce annabi Muhammad ya kauce wa hanya wajadaka dalan ya karar da kai ba ka da ilimin wahayi ka jahilci ilimin wahayi wannan shine balan fahada ay fahadaka Allah fa anzala alayka alwahya fa alimta alwahya haka fara maka wahayi ka san abin da baka sani har ka san tarihin annabi Yusuf alayhi salam shi yasa ɗan uwan annabi Yusuf alayhi salam ba fi kyamar maimaita wannan kalma a can gaba ba a lokacin da Yusuf alayhi salam ya fata aka yi wuce shekara 50 da wani abu wanda ma suka ce wuce shekara 80 annabi Yaqub alaihi salam yana fama da kuka har sai da gidan nan suka makanci menene dan uwan annabi Yusuf suka ce masa a wannan lokacin tallahi mun rantsa da Allah innaka la fi dalalika alqadim lalle har yanzu kana na cikin irin wannan kuskuren na karida ba wai ba ta ba idan sun san cewa annabin Allah ne kuma suka yi nufin ya fata ya bar addinin musulunci to anan malamai suna cewa ai sun kafarta sun bar addinin musulunci dan ba a cewa annabin Allah ya bar addinin sa ana akwai mas'ala guda mas'alar adalci tsakanin yaya mas'alar kauran wani yaro ko ni da fiye da sauran mas'alar keɓance wani ɗa daga cikin ƴaƴanka da wata kyauta ko wani abu da ka bai wa sauran ba shin wannan ya halarta da cikin addinin musulunci ko bai halarta babu shakka su ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam suna ganin mahaifinsu ya yi kuskure domin yana fifita annabi Yusuf ga ɗan uwansa Bunyamin a ƙarshe to shin daidai ne a musulunce ka fifita wa'yansu ƴaƴanka a kan waɗansu ko ba daidai ba ne. Malamai sun yi safai. Da farko sun yi ittifaki a kan cewa adalci a tsakanin ƴaƴa wannan dole. In za ka ɗauki wannan hansar ka ce, wannan ɗan nawa na taya maka wannan. Idan kana da yara sun kai biyar sauran dole sai ka siya wa kowa wannan hansar ka. Muna fatan gane. Haramun ne ka ce ka bai wa wani kaza, ka kuma haramta wa wani kaza, kuma dukkan su ƴaƴanka. Mazhabar Hanabila su sun tafi a kan cewa haramun ne kafa mutum ya ɗauki wani abu ya bai wa wani ɗansa ya haramta wa saura. Wa'adda suka yi sassauci kaɗan su ne Al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafinsa al-Mughni da kuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Fatawa da kuma wata riwaya daga Imam Ahmad su sun tafi a kan cewa haramun ne mutum ya keɓance ɗansa wani ɗansa da wata kyauta amma idan akwai maslahar addini hakan ya halarta. Misali duk yaran ka baki da sai ka ce musu ina son ku haddace Alƙur'ani mai girma. Duk mutumin da ya fara haddacewa na su zurfiya masa mota. Sai wani cikinsu ya kammala haddarsa. Sai ka sa mai mota ba ka saiwa sauran ba. A nan ka aikata haramu? Ba ka aikata ba domin akwai maslaha ta addini. Ko kuma cikin ƴaƴanka sai ka tarar da wani cikinsu yana da ladabi sosai yana da san addini, yana da tsoron Allah, yana biyayya ga iyaye, yana mutunta baki, yana duk irin abin da kake so. Sai ka sayo wani abu, ka ba shi domin ka karfafa shi a kawai. Sauran da ba sa yi baka ba su ba. Sai suke ganin cewa wannan babu da yake. Amma in ba haka ba, ka sayo wani abu adata, ka ce ka bai wa wani, ba ka bai wa wani ba. Wannan haramun ne cikin addinin musulunci. Malamai suna kafa hujja da hadithin An-Nu'man ibn Bashir. Hadithin yana nan cikin Bukhari da Muslim. An-Nu'man ibn Bashir sahabi ne na Manzon sallallahu alaihi wasallam. Wata rana sai mahaifinsa ya ɗauki bawa wani yaro ne haka bawa sai ya ɗauki shi sai ya bashi. Sai suka taho da wannan bawan gurin Manzon sallallahu alaihi wasallam. Yake gaya wa manzon Allah ga wannan ɗan nawa An-Nu'man na ɗauki wani bawa na na bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a auladuka kulluhum nahaltahum hadha. Shi dukkan ƴaƴanka ne ka ba su irin wannan kyautai ce a'a wannan ne kawai ne bai ba. Sai manzon Allah ya ce ka mayar da wannan kyautan ba ta yi ba. Kuma haka na ka mayar da wannan kyautan. A wata riwaya ta Sahihu Muslim Nu'man ibn Bashir yake cewa sadaka mahaifinsa ya kawo ya ba shi sadaka na kuɗi ya ɗauki kyauta na kuɗi kawai sai ya ba shi shi kuma sai ya ɗau wannan kuɗin ya kawo wajen mahaifiyarsa Amra sai wannan mahaifiyar ta ce ita ba ta yarda da wannan kyautar da mahaifinsa ya ba shi ba har sai ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shaida a kan wannan kyauta. Bashir ya ɗauki ɗansa Nu'man ya sa shi gaba suka tafi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya faru. Ya ce to wannan sadaka da ka ba shi ka bai wa sauran ƴaƴanka ya ce a'a. Ya ce a'a ka karɓi wannan kyautar ka mayar da ita fa inni la ashhadu ala jawri domin ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiji ba na shaida a kan zalunci. Saboda haka ka baiwa wani cikin ƴaƴanka ka hana wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zalunci kuma ya ba da umarni a fati wannan abin a maida shi. Muna fata an gane. Sai dai ya halarta ka fifita idan ƴaƴan naka maza da mata ne. Wannan a mazhabar Ibn Salih al-Uthaymeen shi yana ganin cewa in kana da yara maza da mata za ka iya fifita mazan a kan mata. Wani Allah ne ya ce haka. Idan kana da naira 90 ko dubu 90 kana da yara uku na miji daya mata biyu zaka dauki dubu 30 kake bawa na miji zaka dauki dubu 60 ka baiwa na miji dubu 30 kuma suka ne karabawa matan guda biyu ina hujja Allah ya ce ne zakari mithlu hadhil unsay din zakari mithlu hadhil unsay ana miji ana ba shi rabon mata guda shi a wurin sayyid salih bin zaimi wannan ba wai wajen rabon gado kawai ba hatta ko da uban yana rai din zakari mithlu hadhil unsay wannan kuma akwai adalci cikin haka jama'ar duniya sun ci akan addinin musulunci an ce akwai discrimination me yasa addinin musulunci zai fifita namiji akan mace bari ba ku wani misali guda yanzu kai ne da ƴaƴa biyu kana da ɗa namiji kana da ƴa mace sai ka rasu ka bar dubu 90 kuna ji na sai ka rasu ka bar dubu 90 ya za a raba lizzakari mislu hafzar wasai ta yana da dubu 60 ya tana da dubu 30 a nan za ku ga adalcin addinin musulunci sun girma wannan saurayin yana son ya aure yana da nawa a hannunsa dubu 60 ita ma wannan yariyar ta girma za ta yi aure tana da nawa a hannunsa dubu 30 ita saurayin naka da yake zuwa nemanta da aka ce ya kawo sadaki sai ya kawo sadaki dubu 50 an kada dubu 50 da dubu 30 ya zama nawa tana da shi a hannunta kuna jin abin da kyau ko sai aka zo aka yi daurin aure da aka yi daurin aure shi mijin nata sai ya ɗauke ta sai ya kai ta gidansa domin addinin musulunci ya wajabta wa namiji ya sanya matarsa a cikin gidansa ba wai ta gina nata ba saboda haka babu wata da batun ginin gida bugu da ƙari cinta da shanta da tufafinta da iliminta da kiwon lafiyarta duka suna kan wa suna kan wannan namiji tana zaune da kawai a gida tana murewa wannan dubu 60 dubu 80 ɗin ta yi a ce ta yi wasu kujeru ko ta sai wasu abubuwa sauran suna nan tana amfana da su sai mu dawo kan saurayi ya girma zai yi aure Allah da mariyar wannan hadisin da yake so Allah ya baiwa kowa na tsara zai yi aure da farko yana buƙatar gidan zama ɗayan biyu ne ko ya je ya gina gidansa na sa na kansa wanda da musu can nan zai gina mai gida ba zai gina ba ko kuma ya je ya haya gida dole ita zai sa ba a wajen hayan gida kawai wannan dubu 60 din ya isa da zai isa ba to mu ce dubu 60 din nan ya ɗauki dubu 30 ko dubu 50 ya yi hayan gida hayan gida ma ƙarshen ta ne shekara ɗaya bayan shekara ne kuma za ta ki neman wani ko da shekara sai an nema ya ji ta aka sa ranar ɗaurin aure ta ka ce to a kawo sadaki kudin sana ne ya zaura cikin dubu 60 saura dubu 10 da dubu 10 zai bada sadaki haka ba za a karɓa ba dole sai ya koma ya sake fafa tsawa ya nemo ya bayar sannan kuma idan ya kawo matar gidansa ana buƙatar ya ci da ita ya shayar da ita ya kula da lafiyarta ya kula da iliminta ya kula da komai nata addinin musulunci ya adalci ko bai adalci ba wannan shi ne gaskiya ta faruwa ba a ala na
وَقُلْ
suna ɗakin taro suna ɗakin miti sun yi miti dukkansu sun tabbatar cewa da Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina illa wa nahnu usbu. Saboda haka yanzu menene abin yi? Sai wani daga cikinsu wanda al-Imam az-Zamakhshari cikin kashaf ya ce sunansa Shama'u, sai wannan mutumin ya buɗi baki ya ba da shawara ya ce abin da za mu yi mu huta da irin wannan rashin adalci daga gurin mahaifinmu shi ne, na farko uqtul Yusufa, kawai ku kashe annabi Yusuf, ku kashe shi ku huta. Idan kuna ganin ba za ku iya kashe shi ba, aw tarahuhu ardan, ko kuma ku ɗauke shi ku je wani gari mai nisa ku jefar da shi wata ƙasa inda babu wanda ya san shi, ba zai yi a samu labarinsa ba. Idan kuka yi ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyu, ya fado lakum wajhu abikum, za ku samu sakin fuska daga gurin mahaifi, za ku rubuci ƙaunar zuciyar mahaifi. Idan kuka aikata wannan ɗanyen aiki, wata kuno min ba'di ne kauman salihai, in ya so daga baya sai ku duba ku zanta mutanen kirki kauman salihai, sai ku tuba ku zanta mutanen kirki, amma ku tabbata cewar ko kun kashe shi ko ku ba kun nisan tashi kun ɗauke shi kun kashe wani gari inda zai mata babu labari. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a nan gurin yake taliki yake cewa fa'abmaru taubata qabla adhab, wannan mutane sai suka kudurci tuba a cikin zukatansu kafin masu laifi. Yanzu ya halarta laifin da baka aikata shi ba, haka kawai kana zaune ka ce gobe Allah ya yarda zan je hotel ɗin kaza ya sha giya ya sha giya ya kafir, in ya so daga baya ya zo sai ya dawo sai ya tuba, ya halatta mutum irin wannan niyyar? Irin wannan niyyar ta yi karo da ainihin sharuɗan tuba da muka sani. Sharuɗan tuba su ne daga cikinsu, idan mutum yana cikin laifi wa in kana mutalaffisan biha, yana cikin laifi sai ya gane kuskurensa, to ta yake ake so ya bar wannan laifi? Ba a sama ka yi jinkiri a kan laifin da ya aikata. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da ayoyin haramta giya, aya ta farko da ta sauka yas'aluna ka anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, ayar ba ta haramta shan giya. Ta biyu ma da ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ita ma ba ta haramta giya iyaka. An ce a cikin giya akwai laifi akwai amfani, in ka gada ma ka sha ka gada ma ka sha. Na biyu an ce kada a kusanci sallah lokacin da ake cikin maye, kenan idan lokacin sallah bai ba ka iya dinkan kayanka, in kai bacci ka tashi da asuba ka iya sallah, har zuwa lokacin da aya ta karshe ta sauka shi ne lokacin da sahabbai suka sha sosai suka bugu suka dinga faɗa suka farfasa juna kai. Sannan Umar bin Khattab da zuwa sai ga mutane kaca kaca ga jini nan kuta kuta, hankalin shi ya tashi ya daga hannayensa ya ce ya Allah anzil lana fil khamri bayanan shafiya, ya Allah ka saukar mana dangane da bayanin shan giya bayani gamsasshe na ƙarshe. Nan da Allah ya saukar da aya ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lokacin da wannan ayar ta sauka wasu sahabbai suna da randunan giya a cikin gidajensu, amma suna jin wannan ayar kawai ba su ce ba za mu karasa wannan ba kafin mu tuba ba, take kawai kowa ya fito da randa ko drop din giya daga gidansa aka korara su a garin suna cikin titin Madina. Wani sahabi ke cewa idan ka fito gari wannan ranar kamar an yi ruwan giya daga sama, wani ya nemi nasa a cikin kofi bai kai baki bai ji ayar kawai sai zubar da wanda yake cikin kofi wani ya riga ya korba a cikin bakinsa bai ce bari in haɗe wannan ba wanda yake cikin bakin yana jin ayar kawai ya zuba wannan shine tuba ballantana a ce laifin da ba a aikata ba tukuna yana kan gaba ka jawo shi ka ce bara in yi gobe zan duba wannan harafin na da yake وتكون من بعده قوما صالحين. نعم.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارته
shawarwari ake bayarwa mutum ɗaya ne kawai ɗazu zai ba da shawara shi ne washe ma'u ya ba da shawara biyu ko ku kashe shi ko ku nesanta shi daga cikin gari inda zai je halaka to ba a ƙare ba sai malam yahu zai ɗaga hannu amma da yanzu zai rami ba malamai suka ce malam yahuzan nan shi ne babbansu baki daya shi ne shugabansu kuma shi ne ya fi hankali daga cikinsu a lokacin da suka tsara zuwa garin misra annabi yusuf ya rike ɗan'uwansa binyamin ya tura sauran su koma shi ne ya ce da su balan abraha al-arda hatta ya'dana li abi aw yahkum allah li wa huwa ahsanul hakimin wa huwa ahkamul hakimin wa huwa خير الحاكمين أحكم الحاكمين تسيء هو ذي لك هذا يجي هنا لشاور ما يشاور لك يجي لا تقتلوا أي نمر بي ذا جاكو نمر بي كي نبع كنا بكشيش لا تقتلوا أي بنا لما نفع ما نفر من إتشي ما هيفمو يصومو يفيفي تامو أكوانا kuma wannan manufar za mu iya tabbatar da ita ko da ban kashe annabi su ba saboda haka mu bar kisar su me za mu yi ya ce wa alquhu fi ghayabatil jubbi an karanta bil jami'i fi ghayabatil jubbi in ce ku je bugu da ƙari a maimakon ku nisanta shi ku kai shi wani gari inda zai fasa ya halaka ba a sai da yake ba mu ma mu sha wuya mu kai shi wannan garin a maimakon haka mu nemi wani guri ko kusa ba nisa sosai don kada mu wahala mu samu rijiya mai zurfi mai duhu mai ruwa mai yawa mu jefa shi ciki in ya so yaltaqithu ba'du sayyarati irin matafiyar da masu tafiyar da nisa idan suka so suna neman shan ruwa suka zura ainihin gugansu to za su iya intanta su tafi da shi shikina ya zanto ba wa akwaninsu a tsayyara ana nufin wa almaratu aljama'atul musafiru a tsayyara nan ba mota bari ya mota muka san cewa shi ne tsayyara tsayyara a nan jam'i ne na sa'ir shi kuma sa'ir ismu fa'il kamar yadda za ka ce sa'ir fara ya tsiru fairan سار يسير سيرا صار فهو صائر سار فهو سائر صيغة المبالغة ما اسم فاعل سائر لكما جمع إنسان شين سيار إذا مثلا ديني لك تمسى سيار إذا كما جمع إني لك تمسى سيارة من قاله يجي لا تقتلوه قاله كشيشي wa alquhu fi ghayabatil jubbi kuje kuje fata shi can karkashin rijiya mai zurfi yarkata ko babu sayyarati ainihin matafiya za su je tince shi in kuntum fa'ili ay in kuntum ma'asibina ala tanfidi ba tafattu alai idan har kuna nan kan kudurin ku cewa lallai lallai sai kun raba shi da mahaifinku to ga irin abin da za ku yi ke shawara nan ta farko na Shamu'u da kuma shawara nan ta biyu ta Yahuza cikin shawarwarin guda biyu wanda yake sauki amma duka su muna nan ne ko duka su muna nan da wanda yake aka kashe shi da wanda yake a jefar da cikin rijiya wanda yake kyauta su ba wanda yake kyauta amma kuma akwai wanda yake sauki wanda yake sauki shi ne wanda yake a jefar da cikin rijiya shi yasa babban malamin tafsiri al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yayi taliki akan wannan shawarar ta malam Yahuza yake cewa wa hadha al-qa'il wannan mai shawara ta biyu yace ahsanuhum ra'yan shine wanda yafi su ra'ayi mai kyau wa abarruhum shine wanda yafi su biyayya wa atqahu shine wanda yafi su tsoron Allah fi hadhihi al-qadiyya a cikin wannan lamari yace fa inna ba'd ash-sharri ahwanu min ba'd yace domin wani sharri yafi wani sharri sauki wa ad-dararu al-khafif yudfa'u bihi ad-dararu al-thaqil kuma ainihin sharri mai sauki ana tunkuɗe sharri mai nauyi da shi shi da muke cewa wannan shine ka'idar addinin musulunci ka'idatul masalih wal mafasid idan na soshin addinin musulunci suka yi karo a zahiri ko kuma mutum ya shiga cikin halin kakari kai ba zai iya gaba ba ba zai iya baya ba abinda ake so mutum ya lura da shi shine wannan ka'idar ta ainihin maslaha da mafsada domin wannan ra'ayi guda biyu duka su nuna na ne amma wani ra'ayin wani sharri ya fi sauki shine irtikabu a kafin sararai na ba da wani misali dazu akwai lokacin da muke kallon TV haka sai muka ga shugaban kasa ya shi haɗu da mace shugaban kasa ne yanzu sai ya shi haɗu da mace akwai wani saurayi a wurin mai zafin addini irin masu kishin addini sosai da abin bai masa ba kuma haka ma ya haramu ne ko ya haramta mace ya shi haɗu da mace addinin musulunci haramu Aisha radiyallahu anha tana cewa ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حنا من زم الله صلى الله عليه وسلم بيتقع تقع وتمع هذا بدل ما تقول هذا هو سنة متى لسك يزوا مبايا يلا شان عن الدرس إذا ما غادي أما إذا ما تاني ما بيش عن الدرس ثم لا كشان عن الدرس بتي حرام فأما هو نسوي لسه عن كل شيء ناشي moka mun shiga bala'i kada su gaba ka sanke gaba kaje da shan da wuce kaza 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 wannan sunan zuwa gaba ne ya danga bala'i shi ne ce masa a wannan lokacin da ka san wata ka'ida ta addinin musulunci da hankalin ka tashi shi ne wannan ka'idar da mura'atu a farko tsarai idan maslaha da mafsada sun faru ka dauki maslaha ka tuku da mafsada idan maslaha ce zalla akwai maslaha babba akwai maslaha karama za ka take karamar maslaha dan ka tabbatar da babba idan kana cikin maslaha barna barna akwai karama akwai babba za ka take karamar barna domin ka cin kudi wannan babban shi ne nace masa da kisan mutum dubu ɗari da sha hannu da mace wani ya fi shari a kashe mutum dubu ɗari ke bala ma mulaki a kashe mutum dubu talatin abinda sa nake kawo wannan shi ne boko haram mutum na su da kashe wata ƙididdigar tana nuna cewa sun kai mutane sun kashe mutane sun kai dubu ɗari kuma yawancinsu musulmi wata kawo kuma watsa labaran za su tabbatar maka cewa sun kashe mutane fiye da 30,000 wadda sai rage to kuma ce kisan mutum daya kisan mutum daya da sha hannu da mace wani biyu ne kisan mutum da mace shi ne ce maka kai hakuri ka kwantar da hankalinka wannan mutumin aikin da ya zo yi na dakatar da barnan kisan mutane wallahi ya fi shan hannu wuce saboda haka idan zai shahadu da mata dubu ya je ta yi muri ya kare an gane ko? Muri ya kare mana rayuka Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akan wannan shawara ta ƙarshe da ƴan uwan Annabi Yusuf alayhi salam suka yi ne ko su kashe shi ko kuma a jefar da shi cikin rijiya sai taliki yake cewa yake cewa laqad ijtama'u ala amrin 'azim haƙiƙanin lamari wayannan ƴan uwan Annabi Yusuf alayhi salam sun haɗu sun yi ittifaƙi a kan wani lamari mai girma sosai su a zahirin ganinsu kisan mutum ne kawai ko kuma jefar da mutum ne kawai cikin rijiya amma ba su san cewa ɓarnar da za ta biyo baya suna da yawa ya ƙididdiga musu lafuka da yawa a kan jefar da Annabi Yusuf alayhi salam cikin rijiyar nan irin lafuka da suka yi daga baya ya ce kaga da farko sun yi tafiya a turahi sun yanke zumunci domin sun haɗa dangantaka tsakanin su da Annabi Yusuf alayhi salam tsatsinsu guda ɗaya ne daga uba ɗaya suke akwai zumunci a tsakaninsu kamata su sadar da wannan zumunci a ga sun yanke wannan zumunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata qati'u rahimin duk mutumin da ya yanke zumunci bai shiga aljanna abu na biyu ya ce wa uququl walidain sun saba wa iyaye guda biyu domin sun tabbatar cewa abinda suke aikatawa mahaifinsu ba zai ji daɗin abin ba mahaifiyarsu ba za ta ji daɗin abin ba sun saba musu abu na uku ya ce wa qillatur ra'fati bis-saghir alladhi la zanba lahu akwai rashin tausayin karamin yaro mara laifi a gurin Allah Annabi Yusuf karamin yaro ne bai yi laifin komai ba me yasa za ku ɗauke shi ku je ku jefar da shi cikin rijiya ko ma ku kashe shi abu na hudu ya ce wa bil kabiril sani bil haq wal hurma rashin tausayin tsoho da cijin mahaifinsa Annabi Yaqub alayhi salam na da cewa shi ma'abucin haƙƙi ne yana da haƙƙi ya so ɗansa sannan kuma yana da haƙƙi a girmama shi a mutunta shi sannan kuma yana da fadala a gurin Allah domin shi annabin Allah ne sannan kuma suka zo babu tausayi suka raba tsakaninsa da masoyinsa Annabi Yusuf alayhi salam wajen tsawon shekara 80 da tsakanin lokacin da suka tafi da Annabi Yusuf suka jefar da shi cikin rijiya da kuma lokacin da mahaifinsa da mahaifiyarsa da sauran ɗan uwan baki ɗaya suka koma garin Misra malamai sun ce ko shekara 40 ko shekara 80 yake saboda haka waɗannan mutane sun haɗa tsakanin waɗannan zafuka baki ɗaya amma gidansu ya rufe suna son su tabbatar da ainihin manufarsu wai don mahaifinsu ya so su ya kaunace su yana ganin da wannan za mu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu tafsiri mai zuwa sai mu ci gaba da lokacin da suka zo suka samu mahaifinsu suke ba shi shawarar ya bar Annabi Yusuf alayhi salam ya raka su zuwa kiwo ko karanta kuma sai mu ga abin da zai faru lokacin insha Allah ta'ala wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين